الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وبعد فليبدا موضوعي قدمي استقبال علمي بالشيء شكرا جميعا محاضرين وما نشي تماما اكثر اليوم نتعرض على الشيخ محمد المحاضر الشريف عليه التكريم شكرا لك باكر من شهر تمام من الأمور المجاهدين يا حق يا ولك عليك بين شهر الله شنو ما يمكن إذا أشهد أن أمي القرآن القرآن يقول لي تبيع يا كان مالك سنو حكم المقطع على مسألة التكريم وأنا مقيم أن أرسل وشعر بطبع تكريتا حول من أراتك أثمان النساء بأمجيريا يبقى منكم أما إذا لم يكن ذلك يا أشياء قبل ذلك اليوم موضوع المدرسة التمامة أكل موضوع إشيدة كيف هي تتابع من أبو محمد صلى الله عليه وسلم هنا موضوع مكافيدة محمد رسول الله وعلامات خروجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد الخمسة يقوم على أن سليمان لأكل إلى وتن بنتي سكين رضي العور من أجل جنيا ويعنى وشي وعشي أحد أن محمد صلى الله عليه وسلم وجمع جبيان لعمارة إخوانين النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يثبت بشي وعقيد سليمان محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى الله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana muna ranar Lahadi ne wato wanda ya daidai da ranar 11 kenan ga watan Safar hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1448 wanda ya yi da 24 ga watan 8 a shekara bature 2026 muna a wannan makaranta na mu'assasatu Ummul Qura لتحفيظ القرآن ودراسات الإسلامية دي كنان تكن برنو زاريا برنو إلي أنان ببان دولو فادر من مركبة سركن زلزو الذي نوبو بملي الله أبيدي يكارا مش لافيا الله أبيدي يكارا وانا كتا كامتا زلزو البركة ya albarkaci ƴaƴanta da sauran al'umma baki ɗaya ya kuma amfanar da mutunci da duniyar musulmai da aini wato alkhairin wannan gari. Kamar yadda malami gabatarwa dan uwa Abu Sufyan ya gabatar, babu shakka wannan makaranta mun riga mun zamo ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar, domin a bara muna tare insha Allah haka a biki da aka yi na hafla na ɗalibai, shi ma muna tare, kuma a koda yaushe muna tare da sauran ƴan uwa malamai na wannan makaranta. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, ya ci gaba da ba su ikon gudanar da wannan cibiya tare da karantar da al'ummar wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya kamar yadda yake so ya yi. Insha Allahu, kamar yadda malam ya ambata, maududi da za mu yi tattaunawa a kai shi ne Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato Muhammadu manzon Allah ne. Sannan za mu ji waɗanne alamomi ne ke tabbatar da ƙauna da musulmi zai nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sanin kowa ne ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ginshiƙi ne na imani, kuma yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci duk wani musulmi. Da haka ƙaunar manzon Allah wajibi ne da ma. To za mu ji waɗanne alamomi ke tabbatar da ƙaunar manzon Allah. Shin abin iddi'a'i ne kawai, ma'ana riyawa, irin yadda samari da ƴan mata ke riya waɗanda suke ƙauna su ce wani ina son shi, wanda ina son ta, irin wannan ƙaunar ake yi wa manzon Allah? To alamomin da za mu bayyana da yake tabbatar da ƙaunar manzon Allah zai amsa wannan tambaya insha Allah. Ina mai ƙara ba da haƙuri, kamar yadda malam ya ce tun farko da aka fara waɗannan jeren giyar wato muhadarat, muka yi magana da malam domin in samu in zo da ziyarci wannan makaranta, amma Allah cikin ƙaddarawarsa ba mana a ƙasan a wannan lokaci, amma Allah cikin sahalewansa cikin kwanaki ƙasa da biyar da suka gabata Allah ya sa mun dawo lafiya, sai muka ƙara yin tasiki da malam. Malam ya ce ko hutawa ba zan yi ba, in taho kai tsaye daga tasha zuwa nan. To Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu. Babu shakka idan aka ce za a yi tsokaci game da manzon Allah, to wannan maududi ne wanda ya fi ƙarfin a yi shi a lokaci guda, ko a yi shi a rana ɗaya, ko a mako ɗaya, ko a wata ɗaya. Rayuwar musulmi baki ɗaya kaf, to zai iya ainihin wato ɗaukan darasi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka a wannan irin yanayi sai dai mu ɗan tattakaita abin da ya sawwaka. Da haka ina ba da wannan hanzari, wala'alla za a ji akwai wasu abubuwa da ya kamata in yi tsokaci a kansu ba, wanda ya kamata in yi tsokaci wanda ba zan samu yi ba insha Allah. Da farko dai ya kamata mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya aiko annabawa cikin al'ummomi mabambanta, wa in min ummatin illa khala fiha nadir, babu wata al'umma sai da Allah ya aiko annabi ko manzo wanda zai zo yi wa mutanen gargaɗi ya kuma musu albishir, wato a matsayin mubashirina wa munziri. To wannan aiko annabawa da Allah ya rika yi cikin al'umma, to yana tabbatar da irin yadda Allah ke tausayin bayansa. Hakika Allah ne jin ƙai ne, kuma yana matuƙar jin tausayin mu bayansa, tausayin da yake da shi gare mu. Shi yasa ma ya ainihin wato aiko mana annabawa domin su zo su yi mana gargaɗi daga abin da baya so, su kuma kwaɗaitar da mu abin da yake so, mu bar abin da baya so mu yi abin da yake so domin mu haɗu da rahmansa. To da Allah maɗaukakin sarki ya tashi yin falala ta ƙarshe da baiwa ta ƙarshe, sai ya aiko fiyayyen halitta annabi Muhammad. Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, a wata kira'an min anfusihim. Hakika Allah ya yi baiwa mai girma ga mu'minai yayin da ya aiko wani manzo daga cikinsu, a bisa kira'an min anfusihim. Idan ka karanta kira'an min anfusihim kuma daga wato mafi darajar ƙabilu a cikinsu, kamar yadda za mu zo mu ji a cikin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato kabilan Quraysh wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ciki. To wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya mana abin ya faru a daidai wani zango da ake cikin fataran annabawa. Ma'anan fataran annabawa shine kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawan da suka gabata Allah yakan aiko su ne tattara wannan nabin wannan, wani lokacin ma sai a aiko annabi biyu uku a zamani guda, wannan na can cikin al'ummarsa yana musu wa'azi, wannan na nan cikin al'ummarsa yana musu wa'azi. Da haka ana iya samun kabilu ko al'umma mabambanta a lokaci guda kowanne da annabinsu. Haka annabawan da suka gabata ba a taɓa aiko annabin da aka aiko shi zuwa al'umman duniya gaba ɗaya ba sai manzon Allah. Wannan yana daga cikin fifiko da Allah ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuddiltu bi khamsin, an fifita ni da wasu abubuwa guda biyar. Daga ciki yace kanal anbiya yub'athu ila umamihim, annabawan da suka gabata kowanne cikin kabilan shi za a aiko shi, ma'ana a ce mutanen Sokoto ga annabinku misali, mutanen Nijar ga annabinku, al'ummar Larabawa ga annabinku, al'ummar Hausawa ga annabinku, kuma Yarbawa ga naku. Haka ake fitincina annabawa a cikin al'umma. Amma da aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce shi kadai gayya, ma'ana duk duniya, sai Allah ya turo musu da manzon Allah. Da haka sai aka aiko manzon Allah a matsayin annabin da zai wakilci dukkanin bangarorin duniya. Sai ya ce wa bu'istu ilan nasi kafa, wannan na daga cikin falalar. To kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗauki wani tsawon zamani da Allah ya daina aiko da annabawa. Wannan yankin lokaci shine ake kira a musulunci da zamanin jahiliya. Daga kan annabi Isa alaihi salam to ba a ƙara aiko wani annabi ba, bayan annabawa sun ta bibiyan junansu a baya. To daga wannan lokacin sai zan kowace al'umma da yanzu babu annabi a cikinsu sai al'ummar suka lalace. Da haka Banu Isra'ila suka lalace, wanda su suka samu mafiya yawan annabawa, har da Allah ya goranta musu a cikin Alkur'ani yake cewa ya bani Isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. تو انباوا دايوا سن زو ا بني اسرائيل كاي سيدا يزان irin yadda kuke ganin malamai a cikin al'umman manzon Allah ko haka al'umman bani isra'ila take da annabawa. Sai a samu gida daya annabi sama da 10, ba a gida daya yanzu ana iya samun malamai sama da 10 ba, to haka su ma ake samu a zamanin su. Shi yasa kanat bani isra'ila tasusuhum anbiya'u, annabawansu su suke musu jagoranci da shugabanci. To daga annabi Isa sai Allah ya daina aiko kowace kabila annabi. Da haka su Larabawa sai suka ci gaba da ainihin wato addinin kakansu annabi Ibrahim. Bani Isra'il suka ci gaba da annabin a addinin annabi Musa da Isa. To amma gaba ɗaya sai aka lalace. Bani Isra'ila su dama tun zamanin annabawansu suka zama yankuka. Kowa ya san irin yadda Qur'ani ya bamu labarin su ko tantirar yan iska ne. Annabi Musa ya sha wahala da su, ba irin yadda bai kwaɗe su ba bai gargaɗe su ba, amma ina. To haka da Allah ya turo da annabi Isa nan ma ba su fasa wato ɗabi'ansu na rashin kirki ba. To su ko al'umman Larabawa sun iya maintaining wato kasantuwansu akan addinin kakansu Ibrahim alayhi salam. To ana cikin wannan lokacin sai aka samu wani shugaba da suka taɓa yi a tarihi wanda ake kira Luhayyu. Sai ya yi tafiya ya je ƙasan waje, da ya je sai ya gano ana bautan gumaka, sai ya sha'awan waɗannan gumakan, kawai sai ya siyo gumaka sai ya kawo wa mutanen shi Larabawa. Daga nan ne tarihin Larabawa suka fara bautan gumaka. Amma da Larabawa addinin annabi Ibrahim suke yi, ba su san wani bautan gumaka ba. Da aka yi zo ya lalata su, ya rikirkita musu addini har sai da aka wayi gari babu wani gida a cikin Larabawa face sai da ya zan suna da gunki da suke yi wa su juda. ‘Yan tsiraru kaɗai Allah ya tsare musu imaninsu
ba su bi wannan addini na bautar gumaka ba. Daga cikinsu akwai wani dattijo da ake kira Waraqatu ibn Nawfal, wanda shi yasa har ya taimaka ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa masu muhimmanci kafin ya bar duniya. Shi ya tsaya akan addinin Annabi Ibrahim, bai kauce ba. Shi yasa aka ce a wannan lokacin duk waɗanda suka mutu akan addinin bautan gumaka to sun mutu a matsayinsu na kafirai, dan sun bar asalinsu. Jama'a ana fahimta ko? To me ya faru? A daidai wannan lokaci aka ci gaba da bautan gumaka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na Imam Abu Dawud, Imam Ahmad ya fitar da cikakken lafazin shi, yace fatala Allahu ala ahli al-ard. A daidai wannan lokacin sai Allah ya leko bayinsa a doron kasa, sai ya ga kowa ya zama abin da ya ga dama yake yi. Manzon Allah yace fama qatahu, sai Allah ya jahaushin mutane gaba daya. Ba dan Allah ya riga ya alƙawarin zai aiko manzon Allah ba, da tun a lokacin Allah ya halaka duniya gaba daya ana dab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan lokaci aka samu wani balarabe, sai ya tafi ƙasar Habasha, sai ya je gano sarkin Habasha. A wannan lokaci wani sarki da ake kira Abrahata ya gina wani ƙaton wurin ibada kamar kace coci ne kyau, ya kawata shi da zinari da kayan ado, yace yana son yayi wa Ka'aba da Larabawa ke kishiya da shi, yayi wa wannan ɗakin kishiya. Shi wannan balaraban sai kishi ya ɗibe shi cewa ɗakin Allah da muke alfahari da shi shine wani bakin ba ma guje zai wa kishiya. Sai ya bi dare ya je shafa wa wannan ɗakin kashi gaba daya, ya shafe shi da kashi, sai ya gudu. Gari na wayewa, Abraha ya shigo, sai ya zo ya ga an bata mai jini da kashi. To ku dubi fasahan wannan zamanin, sai sa aka je aka ɗibo sample na wannan kashi, sai aka je aka yi gwaji a lab a gano wannan kashin daga ina ne. Bile ko sai aka gano kashi ne da ya zo daga ƙasar Larabawa. Daga nan ya gane cewa cikin Larabawa ne suka zuke wannan abin. Kun san daga cikin fasahan da aka amfani da shi, a lokacin babu inda ake wato hada-hada na dabino kamar ƙasar Larabawa. To sai aka ga traces na ƙwallon dabino a cikin wannan bayan gida. Daga nan aka gane cewa wannan kashin ba na mutanen Habasha ba ne, na Larabawa ne. Ina fata an gane. To lokacin kawai sai ya ɗau azama, ya ce to tunda abin nasu ya zama haka, ɗakin ma da ke alfahari da shi sai na je na rusa shi. Da haka sai je aka nemo ƙaton giwa, ya hau wannan giwan ya ɗibo runduna masu yawa wanda Allah ne kaɗai san adadin su. Ya ce zai tafi zuwa garin Makka, zai je ya rusa ɗakin Ka'aba. To haka ku suka taho a wannan shekarar. To wannan shekarar shi ake kira Amul Fil, shekarar giwar. Ya iso daidai inda ake wato hawan Arafa a yau, sai ya zo ya samu Abdul Muttalib kakan manzon Allah yana kiwon raƙuman shi a daidai wannan waje. Sai ya sa sojoji suka je suka kwace mishi raƙuma, ko kuma an samu raƙuman shi da masu kiwo shi yana gida, sai ya kwashe waɗannan raƙuman. Sai aka je aka gaya wa Abdul Muttalib, sai Abdul Muttalib ya shirya sai ya taho. Ya zo ya same shi a wannan waje, ya ce na ji labarin an ce ka kwashe mu raƙuma. Ya ce ƙwarai da gaske. Ya ce to da wani dalili? Ya ce me raƙuma na suka yi maka? Ni me raƙuma me na yi maka? Ai mun ji labarin za ka zo ka rusa ɗakin Allah ne ko? Ya ce to raƙuma dai ni ne Ubangijinsu, ɗaki kuma na da Ubangiji, da haka kowa ya tsara nashi, mai domin da raƙuma na. Sai Abraha ya ce amma ban taɓa ganin datti da mara fasaha irin ka ba, na zo da shirin yaƙi zan rusa ɗaki da kuke alfahari da shi. Ya ce ƙwarai da gaske, ai wannan ɗakin ba mallakan wani daga cikinmu ba ne. Mu mun san ɗakin ɗakin Allah ne. In ka isa ka je Allah na can, ka gani ko zai baka ka rusa ɗakin shi. Amma ni raƙuma nawa ne da aka bai domin da kaya. To daga nan aka fara takaddama. Ileko ba su bar wannan waje ba, sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye daga ainihin wato wutan Jahannama. Shi ne Allah ya ba mu labarin tarmihin bi hijaratin min sijjin. Tsuntsayen kowane tsuntsu ɗaya yana ɗauke da duwatsu guda uku daga wutan sijjin. guda biyu a kafafu ɗaya kuma ya dauko da baki. Al'ummar Larabawa da suke a wannan lokacin gabaɗaya sai suka haye kan tsauni suna kallon ikon Allah. Haka ko akai hadarin waɗannan tsuntsaye suka zo suka yi ta jefa waɗannan duwatsu bama-bamai akan Abraha da mutane shi. A nan ne aka hallaka su gabaɗaya. Kafin sannan Abraha ya ga wannan giwan da ya taho da shi yana zuwa wannan wajen kawai sai durƙusa ya daina tafiya. Aka yi a korar giwa yake tafiya don giwa ya hango bala'in da ke gaba. To a nan Allah ya hallaka su gaba ɗaya. Aka hallaka su a wajen shi Abraham ne kadai bai mutu ba a wannan lokacin. Aka ce sai da Allah ya wulakanta shi ya yi ƙarin kwanaki ya ga hallakan mutanen shi duka shi kuma gashi yana jinya mai tsanani. Aka ce sai da jikin shi ya rinka zabanyewa yana rubewa sannan daga ƙarshe Allah ya ɗauki rayuwar shi. Duwatsun nan idan aka jefa wa mutum ɗaya a ka sai ya soya shi tun daga kai har duburan shi sai dutse ya fita. Haka Allah ya hallaka su. To muhalli shahi ba wannan tarihin ba. A shekaran da wannan al'amari ne girma ya faru a shekaran kuma aka haifi fiyayyen halitta na Muhammad. Wannan shine alakan wato gabatar wannan da muke yi. Ka ji yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faro halittar manzon Allah ke. To wane ne mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Malaman tarihi suka kawo nasabar manzon Allah har zuwa kakan shi ta 21. Da haka ku saurara zan lissafa shi. Sunan shi kamar yadda muka sani Muhammad. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wal Mashi wal Hashir wal Aqil. Manzo Allah yana da sunaye guda biyar saboda girman darajar shi. To Muhammad shine asalin sunan shi da ainihi wato aka rada mishi. Mahaifin shi shine Abdullahi. Mahaifin shi Abdulmuttalib. Abdulmuttalib dan Hashim. Nawa kenan? Hashim dan Abdumanaf. Abdumanaf dan Qusayyin. Qusayyin dan Kilabu. Kilabu dan Murra. Murra dan Ka'ab. Ka'ab dan Lu'ay. Lu'ay dan Ghalib. Ghalib dan Fahar. Kufir. Fihir dan Malik. Malik dan An-Nadr. Nadr dan Kinana. Kinana dan Huzaima. Huzaima dan Mudrika. Mudrika dan Ilyas. Ilyas dan Mudar. Mudar dan Nizar. Nizar dan Ma'ad. Ma'ad dan Adnan. Nawa kenan? 21. Amma duk da haka wato malamai sai da suka ci gaba da gano nasabar har zuwa kan Annabi Isma'il alayhi salam. Saboda Annabi Isma'il shine uban waɗannan da kaji aka ambata gaba ɗaya cikin Larabawa. Annabi Isma'il din kuma dan gidan wa? La. Isma'il dan Ibrahim. Yawa na so da rudar da ku ne kuma sai kuka rude. Annabi Isma'il dan Ibrahim alayhi salam Khalilur Rahman. Wannan shine nasabar manzon Allah. Wannan na daga cikin abin da yake nuna darajar manzon Allah. Yana daga cikin wanda aka iya kiyaye nasabar shi har kakan shi ta 21 har sama da haka. Mafiya yawan mutane yanzu da zaka tambaye su nasabar su da kyar wani zai gaya maka kakan shi ta uku. Da kyar in ka ce sunana ni, kai kuma fa dan babana, babanka fa dan kakana, kakanka fa bai san shi ba. Shikenan an tsaya. Ina fata kun fahimta. Amma ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan ta bangaren mahaifin shi kenan. Ta bangaren mahaifiyar manzon Allah kuma fa. Mahaifiyar manzon Allah ita ce Aminatu. Kamar yadda muka sani ko? Amina bintu Wahabin. Wahab dan Abdumanaf. Abdumanaf dan Zuhra. Zuhra shi kuma dan Kilabu. Kun ji inda mahaifiyar manzon Allah suka haɗu da mahaifin shi kenan a kakansu ta biyar. Da haka kakan wato mahaifin manzon Allah da mahaifiyar shi ta biyar to ubansu ɗaya. Kuna fahimta ko? Da haka kun ga sun ƙara komawa asali ɗaya suka zama ini wato ƴan dangi kenan. Da haka akwai alaƙa tsakanin mahaifin manzon Allah da mahaifiya ta zumunci. Ana fahimta ko? To sauran kuma sai ku dora daga sama inda aka tsaya. Allah ya sa mu dace. To da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan shekara da ake kira shekaran giwaye. To ina son mu rike wani lokuta mai muhimmanci. A lokacin da aka haife shi, a daidai wannan lokacin, kawai tunanin wato su al'ummar sa Quraishawa shine an haifi ta kamar yadda ake haifin sauran yaya, domin a lokacin ai ba da haihuwan shi ya zama Annabi ba, kuma da tasowar shi sai da ya shekara 40 kan aka yi mishi wahayi. Da aka kafin a haifi manzon Allah mahaifin shi ya rasu, da aka Annabi ya taso ne a matsayin maraya. Shi yasa Allah yake alam yadrika yatiman fahawa, manzon Allah maraya ne. Kaga wannan yake nuna ashe babu maraya sai rago. Ina fata an gane. Mahaifiyar shi kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 4 a duniya, ita ma sai Allah ya mata rasuwa. Daga nan ya koma hannun kakan shi Abdulmuttalib, shi kuma ya ci gaba da kulawa da shi tsawon shekaru 2. Ya shekara 6 a duniya, shi ma Abdulmuttalib ya rasu. Daga nan ya dawo hannun wato wan mahaifin shi Abu Talib. Bayan nan akwai waɗanda suka shayar da manzon Allah irin su ayyin wanda kuma suka raine shi irin su Halima As-Sa'diyya. Dama Larabawa suna da ɗabi'a su rinka ba da ƴaƴansu ga wasu su raine su su shayar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an kai shi cikin kabilar Banu Sa'ad, shi yasa ake cewa wannan Haliman As-Sa'diyya, wato ƴar kabilar Banu Sa'ad. Amma tunda ta mace ce sai aka mai da Sa'ad din mu'annatha, shine Sa'diyya, Sa'du Sa'diyya. Ana fahimta ko? To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a matsayin maraya. To manzon Allah tunda ya taso, sai Allah ya sa ya gwada wa mutane kyawawan halaye da ɗabi'u. Quraishawa a lokacin sun ga nagarta ta tare da shi, halayyar shi, ɗabi'unsa da abubuwa makamancin haka. Da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kasance, saboda yadda yake da nagarta, su da kansu Quraishawan suka sa mishi nickname. Sun sa abin da ake cewa nickname ko? Yawwa, irin sunan nan da ake a kirkiro wa mutum saboda wasu ɗabi'unsa. Amma manzon Allah shi nickname ɗin da aka sa mishi shine ne Al-Amin, amintacce. Domin manzon Allah ba a taɓa kama shi da ƙarya ba, ba a taɓa kama shi da rashin gaskiya ba, bai taɓa zuwa ya saci kazan wani ko kuɗin wani ba sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah har ya taso cikin ƙananan yara abokan shi bai taɓa yin ƙarya ba. Akwai wanda bai taɓa yin ƙarya ba a nan? To ya kamata ku kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso har ya kai shekaru 20 da wani abu a rayuwa. A daidai wannan lokacin sai wata hajjiyar birni a garin Makka a wannan lokacin sai ta ji labarin manzon Allah da irin amanar shi. To ita kuma hajjiya ce, wato ƴar kasuwa, tana da business, tana da kasuwanci, tana neman wanda za ta ba amanar kasuwancinta. To shine sai aka kawo mata labarin Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin bai zama manzon Allah ba, aka ce akwai wani yaro a garin nan hajjiya, yana da amana, yana da kirki, in kika sa shi a cikin harkar kasuwanci ki ba za ki nadama ba. Ileko ta ce a nemo mata manzon Allah, aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ba manzon Allah appointment. Annabi ya rinka zuwa yana mata kasuwanci. Kasuwancin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata a kasar Sham ya dawo, sai ta ga gaba ɗaya system na kasuwancinta ya sauya kawai. Al'amari sai ƙara haɓaka yake yi. Da tana lissafin miloniya, yanzu sai ta dawo tana lissafin biloniya. Hankalinta ya ɗaure, ta ruɗe ita da kanta ta rikice. Aka ce yaya haka? Su abokan da suka yi tafiyan tare da manzon Allah, su da kansu suke ba ta labari cewa kai Hajiya ba mu taɓa yin tafiya da mutum mai albarka irin wannan mutum ba. Lallai mun ga kaza, kuma mun ga amana, bai ci kuɗinki ba ko ɗaya, irin yadda ƴan kasuwa ke cinye kuɗin mutanen nan. Bai ci kuɗinki ba, sannan ya tsare miki amana, kuma an samu riba, an samu kaza, an samu kaza. Daga nan sai ka ji da ta ji, wato kaunan labarin da kaji akan manzon Allah yanzu ya nuku to daga ƙarshe dai sai ta ga da rashin kira karam bibi ya bata aiko a ga yawa wannan bawan Allah in dai ba zai ki ba to fa gaskiya ita fa tana ci an gane aiko shikenan aka ji aka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga yawa baffai shi Abu Talib cewa to ka ji abinda menene hajiya tace Abu Talib yace to menene ra'ayinka idan baka in baka kyama babu laifi akan haka da karshe manzon Allah ya amince akai aure tsakanin manzon Allah da Khadija wannan hajiya ita ce Khadijatul Kubra jama'a na fahimta ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Khadija a cikin wannan lokaci yana dan shekara 25 ita kuwa Khadija a lokacin ta wuce shekaru 25 wata malaman tarihi suka ce shekarun da ma 40 kun ga ta girme shi ne sa babu ta ba wasu kuma suka ce a 28 ne to ko ma wanne daga ciki ne ta girme manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa ta ainihin wato yi wa manzon Allah iwa ko rashin kirki ba ta kwantar da hankalinta ta yadda ita a karkashin manzon Allah take da aka tace da ita da dukiyarta duk manzon Allah ya sarrafa yadda ya ga dama to manzon Allah sai kuma ya kula da wannan ainihin wato alkhairin sakamakon yanzu ya zama shine kuma mai gida ina fata an gane da ita ce hajiya a sama sai ta dawo hawa kasa dama duniya biyu ko yawwa to me ya faru ana cikin wannan hali manzon Allah yana gab da kaiwa shekaru 40 sai ya fara yin sha'awa keɓewa shi kaɗai yana in yi wato tuntuntuni game da al'amarin rayuwa shi ne fakub jiba ilaihi alhalwa sai aka sanya wa manzon Allah son keɓancewa annabi sai ya daina shiga cikin jama'a to cikin wannan sha'awar keɓancewa daga nan ne annabi ya je kano wani kogo a ɗaya daga cikin duwatsun garin Makka da ake kira garu tara manzon Allah sai ya shige cikin kogon sai ya ta ibada shi kadai yana at-tahannus wato yana tuna al'amarin rayuwa da addini da yadda al'umma suka lalace to a daidai wannan lokacin sai manzon Allah ya cika shekaru 40 sai Allah ya aiko mala'ika Jibril yazo ya same shi a cikin wannan kogon a sifan mala'iku manzon Allah ya ga wani irin halittar da bai taba gani ba a rayuwar shi ya tsorata gaban shi ya fadi kuma mala'ikan ya zo mishi yana daka mishi tsawa yana ce mishi ikra karanta annabi na cewa ma ana bi qal ban iya karatu ba yace fa gaffani sai mala'ikan ya mai ni hatta balaga min yil jihad har sai da na galabaita yace nace mishi ma ana bi qal ni ba ban iya wani karatu ba yace fa arsalani sai ya jefa da ni na fara dan numfasawa sama sama yace kuma gaffani taniya sai kara shaki ni kawai yace ikra nace ma ana da kare yace ya kara jefa da ni haka muka yi karo uku daga karshe sai mala'ika ya fara ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq daga nan ya aka yi manzon Allah wahayin ayi nan guda biyar na farko suratu ikra ana fahimta yace yana gama mun wannan karatu sai ya bace to da ya bace manzon Allah yace shi kuma ya riga ya razana ya tsorata hankali shi ya tashi ai sai ya fita gogon nan a guje wato kafa mai nace ban baka ba ko ai sai gida ranan ne ya shigo wa Khadija gida irin yanayin da bai taba shigo gida a rayuwa ya shigo gida ya tsorace yana zufa yana guni yana cewa Khadija zalmiluni zalmiluni kullin libe ni Khadija ita ma ta rure tace a lafiya tunda muke da kai mai gida baka taba irin wannan yanayin ba yace aljani na gani kuma yana tsoron zai halaka ni Khadija take kalla la yukhzika Allahu abada kun ga wato nagartan Khadija kenan a wannan lokacin ita ta bawa rabbai wa manzon Allah goyen baya da annabi ya ƙara samun ƙarfin gwiwa tace wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba ni na zauna da kai na ga irin halayenka kai mutumin kirki ne Allah kuma baya wulakanta mutanen kirki innaka latafduqul hadith sananne ne kai baka kariya wa tasilur rahim kana sadar da zumunci sannan wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, duk inda gaskiya yake kana ba da goyon baya. Wa ta'milul kal, kana taimakon mata da mazajen su suka rasu aka bar su da marayu, sannan kana jin kan marayu. Duk me irin waɗannan halayen Allah ba zai wulakanta shi ba. Amma duk da haka ka zo mu je wajen ɗan uwan mahaifina, wa lokacin ne aka je wajen wannan dattijo Waraqatu ibn Nawfal, in ba ku manta ba mun ce shi ne kaɗai a lokacin bai bi addinin bautan gumaka ba. Da aka suka je wajen shi ya ce, ma za ta ra yabna afi, me kake gani? Sai Annabi ya bashi labari ya ce, ga abin da na gani, ga abin da na gani. Sai Waraqa ya ce mashi, innahu namus, ai wannan shi ne mala’ika da Allah yake aika wa Annabi Musa. To tun da kuwa al’amarin ne ya faru da kai, to kai wani babban mutum ne. Daga nan shi kanshi manzon Allah ya fara jin labarin, ashe shi ba gama gari ba ne. Amma kafin sannan shi ma bai sani ba. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, laitani jaza'an iz yukhrijuka qaumuk, ina ma da ina da rabuwan ƙarfi a lokacin da mutanenka, ‘yan uwanka, za su ƙiyayya da kai, su kore ka a garin nan. Manzo Allah ya ce, ni ɗin a kore ni daga garina? Awa mukhriji yahu? Ya ce, ai ba wani annabi da ya taɓa zuwa da irin wannan saƙon, illa udiya. A wani lafazin, illa udiya. Sai an cutar da shi, sai an yi gaba da shi. Ya ce, ina raye a lokacin, la’an suruka nasarar mu’azzara, zan taimake ka taimako mai girma. Daga nan ne malamai suka ce, waɗannan kalamai na Waraqa to su ne suka alamta cewa ya yi imani da manzon Allah. Shi yasa wata rana Annabi ya ji sahabbai na ta labarin Waraqa, suna cewa, oh, shi dai wannan dattijo dai gashi a lokacin ya yi wa manzon Allah ilhamin abin da zai faru, amma kuma bai rayu ba zuwa wannan lokacin ba, lantana ya kalmar shahada, kuma gashi ya mutu. Sai aka yi ta maganganu, manzon Allah yake, la tasubbu Waraqa, ku yi shiru kada wanda ya zagi Waraqa bin Nawfal. Fa inni ra'aytu lahu qasran fil janna, na ga Allah ya gina mashi wani katafaren gida a aljanna. Kaga alama ya yi imani, ya mutu da imani. Allah ya sa mu dace. To wani fa'ida a daidai wannan gaba, kun ga shekarun da aka haifi manzo Allah muka ce amal fil, ko shekarun giwaye, shi ma saboda babban al'amari ne wannan al'amarin giwayen da ya faru, shi yasa aka iya rike tarihi. Amma batu game da watan da aka haifi manzon Allah, ko kwanan wata, ko ranan kaza, to wannan babu wanda ya rike shi sai abinda manzon Allah ya faɗi daga baya. Kamar misali da ya bayyana cewa ranan Litinin shine ranan da Allah ya, ranan da aka haife shi, shi yasa yake yin azumi. Ana fahimta ko? Amma ranan yaushe ga watan yaushe, to malamai sai suka yi saɓani. Dalilin da yasa aka yi saɓani, wahayin farko ɗin da muka ce mala’ika Jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah cikin kogon Kira, ya faru ne a cikin watan Ramadan. To an sani kuma sai da Annabi ya kai shekaru 40 sannan aka fara mishi wahayi. Da haka sai malamai wasu suka ce, kenan watan da aka fara mishi wahayi shi ya daidai da watan da aka haife shi. Da haka wasu malamai suka ce watan Ramadan aka haifi manzon Allah. Jama'a gane wannan da ko? Wasu kuma suka ce Rabi'ul Awwal ne irin wannan watan da muke ci. Almuhim, kenan babu wani magana yaqini wadda aka faɗi kai tsaye wanda babu tantama game da wani wata ne. To haka kuma ranan, ranan yaushe ga watan Ramadan ɗin ko Rabi'ul Awwal ɗin ya tabbata? Shine wasu suka ce ranan ɗaya ne ga watan Rabi'ul Awwal, wasu suka ce ranan biyar ne, wasu suka ce tara ne, wasu suka ce 12, wasu suka ce 21. Da haka shi ma maganganu ne barkatai, shi ma babu hakikar yaushe ne ga watan yaushe. Abin da yasa na kawo wannan, na san ya shahara a bakunan malamai da littattafan sira, ana cewa an haifi manzo Allah ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. To wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da yawa da aka faɗi, to shi ma ba tabbas ba ne. Jama'a gane ko? To me yasa na kawo wannan? Menene hikimar da ta sa shari'a ba ta ayyana ranar da kwanan wata ba, sai kawai batun shekara? Malamai suka ce saboda a cikin addinin babu wani abu na ibada da ake san alakanta da ranar haihuwa shi yasa ba ayyana ba inda akwai to da Allah ya saukar a cikin alqur'ani da aka sai a ce ranan a rinka yin kaza kamar yadda aka yi bayanin babban sallah da karamin sallah shi yasa malamai suke cewa babu wani abu da aka shar'anta yi ko da ka gano wata rana ne balantana kuma kamaka ne idan kana son ka ga ƙarin bayani akan wannan karanta littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad na babban malami Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya jikashi rahma haka ka ɗauki littafin Fiqhu Sira na babban malami Professor Zaid Abdul Karim Al-Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi zaka ga ƙarin bayani akan waɗannan to sai mu je gaba ta gaba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama annabi ko tunda an yi mishi wahayin farko daga ainihin wato Allah to dama da zaran an yi wa wato annabi wahayi to ya zama annabi kenan daga lokacin to ya sheke zamowa manzo shine daga sanda aka ce to ya tashi isar da wannan sako da haka malamai suka ce nubbi'a bi ikra manzo Allah ya zama annabi ne da wahayin ayoyin suratul ikra da aka sauka mishi wa ursila biya ayyuha almuzammil da almujaddid ya zama annabi ne da ayoyin suratul mudaththir da Allah ya ce mishi qum fa anzil tashi yanzu ka fara wa'azi to daga lokacin sai ya zama rasulan jama'a kun fahimta ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da isar da sakon Allah tsawon shekaru 13 a garin Makka ana gumurzu da ainihin wato fafatawa akan tauhidi ai imani da Allah shi kadai babu abokin tarayya a cikin wannan shekarun manzon Allah ya fuskanci kalubale masu dimbin yawa daga ciki bayan ya zo ya fara wa'azi mutanen shi gaba ɗaya suka juya mishi baya daga cikin waɗanda suka fara wato ya kan shi akwai wan mahaifin shi da ake kira Abu Lahab in fact bainan jama'a shi ya fita ma ya zazzagi manzon Allah yace ali haza jama'atana ya faɗi mummunan kalma nan take Allah ya saukar da tabbat yada ali lahab ana fahimta to amma shi Abu Talib shi ya ainihin ci gaba da runguman manzon Allah da bashi kariya to amma Allah cikin tsarinsa bayan shekaru 6 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a shekara daya matar shi Khadija da take bashi gudunmuwa Allah ya mata wafaki ta rasu baffan shi Abu Talib shi ma wannan shekara Allah ya mishi rasuwa da haka sai al'amari ya ƙara tsanani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai ga aka sanya mishi takunkumi aka daina siyar da musu abinci da shi da waɗanda suke imani da shi an azabtar da sahabban da suke imani a wannan lokacin sun shiga kunci mai tsanani shi yasa Allah yake tambayar mu da muka zo daga baya cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum yanzu ku da kuka zo daga karshe kawai tunaninku a ce shikenan yau ranar 1 ga watan Rabiul Awwal an haifi manzo Allah ye shikenan ai yawon gari kuma kawai ku shiga aljanna haba abun is too cheap Allah ya ce walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum bayan irin bala'in da su annabin da kanshi da waɗanda suka imani a karin farko ba ku sha irin wahalan da suka sha ba Allah ya ce matatkumul ba'sa wadh-dharra wadh-zuljin wallahi sun ji jiki a lokacin sahabbai suka ce lokacin saboda tsanani da yunwa sai da suka koma suna ballo ganye a jikin bishiya suna ci saboda sarayi da haka idan ɗayansu ya yi bayan gida idan awakai suka zo suka yi bayan gida ba za ka iya bambance na mutane da na awakai ba saboda abu ɗaya suke ci da haka bayan gidansu ma iri ɗaya wannan shi ne wahalan da annabi ya sha da sahabbai mu yau sai mu ɗauka wai kawai addini ya zama na biki a yi anko a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye kuma mutum sai ya ce alhada mu da manzon Allah shi kenan ba abin da za ka yi kai ma ka san ba ka yi wa kanka adalci ba jama'a ana ganewa ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wato wahala a hannun mutanen shi Quraishawa a tsawon waɗannan shekaru akai ta gogwarmaya akai ta fama daga ƙarshe har annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka yi imani cikin sahabbai shi su yi ƙaura daga garin su gudu su koma ƙasar Habasha saboda akwai sarkin da baya bari a zalunci mutane a garin dalilin da aka fara yin hijiran farko kenan a tarihi na musulunci da aka yi hijiran farko ba Madina aka je ba ƙasar Habasha aka je sun tafi wannan ƙasa bayan wani ɗan lokaci sai jita jita sai aka ce ai mutanen Makka gaba ɗaya sun musulunta shikenan su Usman ɗan Affan da an yi wato ƴar manzon Allah ne ya aure a lokacin da wasu sahabbai sai suka dawo ashe ƙarya ne yaudaran su aka yi sai suka gane ba wani musuluntan da aka yi wannan lokacin Quraishawa suka kama rakamawa sauran suka ƙara yin hijira karo ne sai yasa kake ji ake cewa an yi hijira zuwa ƙasar Habasha sau biyu to almuhim manzon Allah shine irin faman da yake yi to a lokacin ne ya tafi wato Taif wai ko dan zai samu sauki a lokacin amma da ya je can bala'in da ya fuskanta sai ya fi nan inda ya zo Aisha ta ce ta taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai duk zaman da kai a Makka kafin yanzu da muke a Madina muke cin daɗi wai akwai ranar da ka taɓa shiga tsananin wahalar da ba za ka manta ba manzon Allah ya ce bari kawai Aisha wannan labarin ba a tunowa mutanenki sun yi rashin mutunci annabi na nufin Quraishawa sun yi wa manzon Allah ba daidai ba ya ce wani lokacin sai da suka sa gaba ɗaya hankalina ya tashi na rasa ne zan yi manzon Allah ya ce kawai na kama tafiya ban ankara ba sai na ganna a ƙasar Taif daga Makka a yau ɗin nan in za ka je ƙasar Taif yanzu a mota ma ba za ka yi ƙasa da awa ɗaya ba tafiya za ka yi mai nisa kuma a yanzu ma da aka yi titi na kwalta haka za ka ga ana hawa kan tsaunuka da duwatsu amma a lokacin a ƙasa manzon Allah ya ce na tafi ban ma san ina ne ba ina zuwa ƙasar Taif na zo na ce musu to ku dangin iyayena ne ga mutanen na can a can sun ƙi ni ko ku za ku karɓe ni isa muku da saƙon Allah su ma nan da nan aka yi manzon Allah ya kuwa aka yi mishi ihu aka turo yara suka yi ta jifan manzon Allah har sai da suka fata wa manzon Allah kai jini ya ta kwarara a fuskar manzon Allah haka manzon Allah ya sake juyowa cikin baƙin ciki jini na zuba a fuskar shi yana cewa yaya Allah zai yi wa al'umman da suka yi wa annabinsu irin wannan rashin kirkin ya Allah zai musu rahama suka yi wa annabinsu jina-jina annabi na cikin wannan takaici da tunani sai Allah ya ce to na ga halin da ka shiga ga mala'ika Jibrilu tare da mala'ikan duwatsu da aka kaje ka gaya mishi duk abin da yake so a yi shi kawai manzon Allah ke da mala'ika Jibrilu ya ce to ya Rasulullahi ga saƙo tare da ni akwai malakul jibal Allah ya ce in ka ga dama ka ce mashi chat zai ɗauki duwatsun nan gaba ɗaya halaka su zai ɗora musu ne kawai a kai shikenan a gama da su sai manzon Allah ya ce ya Allah abinda nake fata shine su shiryu in ba su shiryu ba ƴaƴansu su shiryu anan ne annabi yake cewa laqad uziya Musa akthara min zalika fatabar Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun ku ga falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah rahama ne ga duniya jama'a an gane wannan da ke ku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi hatta tsuntsaye da dabbobi sai da suka samu rahama da zuwan manzon Allah to haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan fama shekara 13 ana wannan gogarmaya daga ƙarshe Allah ya ga tsanani yayi tsanani su kuma Quraishawan nan suna ta mitin ya za mu yi mu ga bayan wannan mutumin su kuma damuwar su kenan da aka suka shiga suna ta taro har sai da Iblis shedan kenan mugun bawa ya zo ya yi shigan wato burtu ya rikida ya zama mutum ya zo ya shiga wannan mitin din aka zauna da shi nan ne ya ba su muguwar shawara ya ce ina ba ku shawara kun ga mutumin nan in ba kashe shi kuka yi ba ba za ku huta ba daga nan ne suka ɗau alwashin za su kashe manzon Allah kina Allah yake wa id yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk أو يخرجوك الله يكي وينفرون والله خير الله نابا يمن ذا سحي سكا كلا كود يما كاما متمنى مكلش كد يكار فتو واتي قاويش كوكما مكوريش عجرن واتو عجيفة دو قل لما نقركو أو هوتا دو قدا حكا تكتي باسي ومن ذا الله كوكما كي أما كشش ما كوي يزن باشا الدنيا عندما دا الله يكي سنة تقول لما كلتي موكما موت الله منا وروري ما كلتي وسو ne faru daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya mishi izini yace kai ma ka bar garin ma kawai tunda dai ba ta san Allah ba ta san addinin Allah ka bar garin manzo Allah ya shirin barin garin ya kira Ali dan Abi Talib ya zo ya kwanta a shimfidan shi domin a lokacin suka sa dukiya mai yawa akan cewa duk wanda ya zo da gawan manzon Allah za su ba shi to daga ran manzon Allah ya kaura ya bar garin Makka sai ya koma Madina mutanen Madina su kuma mutanen kirki al-Ansar suka karbi manzon Allah hannu bibi shi sa Allah madaukakin sarki ya yi su a cikin alqur'ani Allah yake walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim Allah ya yabe su ya ba su aljanna shi sa manzon Allah yake hubbul ansari min al-iman alamar imani shine ka kaunaci mutanen Madina to wannan a takeice shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi to gashi yanzu mun gama mukaddima kenan zamu fara wa'azi amma ce lokaci yayi to mun san ya za a yi wa now a ci gaba to yanzu aka fara fa to a gurguje bari mu ainihin wato ambaci wasu gabobi kaman guda haka matsayin da Allah ya dauki manzansa za ku gane manzan Allah ba nan kusa ba manzan Allah ba wasa ba sanan meye matsayin manzan Allah wajen mu'mine masu imani kai hatta kafirai wanda ba su imani da shi ba wani matsayi suka dauki manzan Allah daga nan sai mu zo mu bayyana alamomin wanda yake masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki bai dauki wato al'amarin manzon Allah a matsayin wato safa-safa ba Allah ya girmama al'amarin manzon Allah kagare na farko duk cikin halittan da Allah ya yi kaf tun daga sama har ƙasa tun daga mala'iku har aljani tun daga dabbobi har tsuntsaye har kifaye babu wanda Allah ya zaba ya fifita sai manzon Allah da haka manzon Allah shine al-mustafa kaji dalilin da ake ce mishi al-mustafa kenan saboda istafahu Allah ta'ala li nafsihi da haka manzon Allah shine mafifici cikin halittu gaba daya fa yafi kowa wannan shine na daya sannan Allah ya bashi matsayi na al-khulla duk cikin halittu halittu biyu ne kawai Allah ya bayar wannan matsayi na farko Ibrahimu khalilullah shi yasa ake ce mishi khalilullah wattakhadha Allah Ibrahima khalila to manzon Allah shi ma yake inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila an baiwa manzon Allah wannan matsayi idan aka ce khalil to ana nufin bajidadi in aka ce bajidadi ne ake nufi wato wanda duk sanda ka ganshi sai kaga kana jin dadi in ba shi kusa da kai baka jin dadi saboda yadda kake ji da shi ba abin da yake so da ba za ka yi mishi ba in ma ka fahimci yana son wani abu kafin ya ce yana so za ka yi mishi to Allah ya baiwa manzon Allah wannan matsayi na biyu Allah ya ɗaukaka al'amarin manzon Allah wa rafa'ana laka zikra duk duniya da lahira ba wanda aka ɗaukaka ambaton shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan da zaka ce zaka fara aikin tattara bayanai game da tarihin da aka yi na halittu baki daya ba za ka samu tarihi mai yawa irin tarihin manzon Allah kuma wannan tarihin bainal muhiddina wal mu'adina tsakanin matsoya da makiya har su kafirai kamar yadda nake akwai wani babban kafiri ana ce mishi Michael Hart wata rana da ya sha giyan wake ya koshi sai ya ce zai hada wani competition na ainihin wato halittun Allah kuma zai dauko tun daga halittan farko har zuwa zamanin shi yana son ya gwada su wane ne mutane guda 100 wanda suka fi kowa a duniya ya fara da annabin shi Jesus annabi Isa ya sa wasu criteria da kan suka sa criteria din suka ce za mu sa wasu ma'auni da su za mu auna mu gano waye na daya waye na biyu waye na uku har sai an lissafa mutane 100 the 100 most influential man on earth mutane 100 da suka fi kowa tasiri a duniya sai yace na daya wanda za mu ba wannan matsayin na daya sai ya zan ya taba yin aure ma'ana ya girma kenan ba za a dauko gauro a bashi ba dan gauro ba cikakken mutum bane amma in ta ko sannan na biyu sai ya zan yana da wani document da ya bari a matsayin abin da ya barwa al'umman duniya da suke amfana da shi na uku sai ya zan ya wuce shekara 40 a duniya na hudu sai ya zan kowa na kaunan shi haka suka yi ta kawo criteria din to da suka fara kamar yadda nace yana dauko annabi shi annabi Isa sai ta annabi Isa bai yi na daya ba saboda bai taba yin aure ba daga nan aka sauke shi aka dauko manyan wato masu ilimin fasaha da kimiyya har su Isaac Newton ina yan boko duk sai da aka dauko su an gano wannan da kyau ko da sauran yan scientists da kake ji daga karshe baya san manzon Allah ma dole ya dauko shi da ya fara auna shi sai ga duk ma'aunin da ya aje manzon Allah ya kai har ya wuce shi dan haka da ya gama wannan analysis din sai da ya mike tukuna akan kujerar shi ya mike tsaye ya cire tabaro ya aje yace with all fairness and objectiveness a bisa ga dukkan adalci da barin san zuciya yace Muhammad is my choice Muhammad shi ne na daya da haka sai ya tafa wa manzon Allah kaji arne ba dole ba to wannan fa arne kenan to ina ga kai da kake musulmi jama'a an fahimta ko da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har makiyan shi sun yadda ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya daukaki darajar shi sannan yana daga cikin waɗanda Allah cikin bayinsa yake yabansa yaban da bai yi wa kowa irinsa ba saboda yadda Allah ke yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani zaka ji Allah zai yi magana da annabawa kai tsaye ake kiran sunayensu gaya wanadaina ayya ibrahim wa lutan iz qala liqaumihi ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh haka duk wani annabi zaka ga an faɗi sunan shi gaya amma annabi Muhammad ba a taba kiran shi gaya ba a cikin alqur'ani baka taba ji inda aka ce ya Ahmad ko ya Muhammad ba sai dai ka ji an ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wato kira na gata ake wa manzon Allah sallallahu alaihi to kaga Allah da kanshi baya wasa da al'amarin manzon Allah ko to ka gane cewa duk wanda ya nemi ya wulakanta manzon Allah wallahi shi zai wulakanta kai an taba yin wani kafiri fa wata rana yazo yana ta zagin manzon Allah kun san abin da ya faru akwai wani police dog da aka daure kusa da wajen an daure shi da tarka ashe wannan karen ya cika ya tumbatsa yana kishin manzon Allah ya fuzata da ya wani irin kuka na kura ko na kare za a ce ni wallahi da ya taso kawai sai ya tsinka wannan katar sai ya tinkaru wannan arna nan ya yi galgala naman shi ya cinye shi danye saboda yana zagin manzon Allah kare ma yana kishin manzon Allah shi yasa mu musulmai jama'a idan mutum ya kuskure ya taba mana manzon Allah to ya gane cewa ya yi crossing red line daga nan to sai lahira ya je ya gaya wa Allah abin da ya kawo shi da haka ba a taba mana manzon Allah wasa ya yi wasa amma banda taba mana manzon Allah to wannan shi ne abin da ake so wajen ƙaunanka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu zo wajen abu na gaba daga cikin abin da yake nuna matsayin manzon Allah a wajen Allah shine Allah ya bar wani matsayi a ranar lahira yace zai ba wani mutumi wanda shi yafi kowa duk duk duniya shine ake kira maqaman mahmud da Allah yake wa ba'athu maqaman mahmudan to wannan matsayin manzon Allah za a ba shi yasa manzon Allah yake duk sanda ka ji kiran sallah karshen kiran sallah bayan ka faɗi irin abin da mai kiran sallah ya faɗa to ka taya shi saka ƙura'a ka roƙa mishi Allah ya bashi wannan matsayin yace shi kuma in Allah ya bashi sai ya kai ruwa ya kai gauro duk al'umman shi sai ya cece su ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin cetan manzon Allah to shi yasa kaga duk bayan kiran sallah muke cewa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا تولى شيني مطير يا انا هيك طير انك لا تغلب المئات بين الناس تبع الله يسامح جاشي تولى دم مطير الله يبوي ومن ذاك الله كذا sannan daga cikin matsayin da manzon Allah ke da shi a wajen Allah shine bawa wanda yafi kowa kusanci da Allah Allah ya kusantar da shi kusancin da ba wani halitta da ya taba samu ko malaika Jibril wanda shine shugaban malaiku bai samu wannan kusancin ba shi yasa da aka yi Isra'i da Miraji da manzon Allah ana zuwa magaryan cikewa sai malaika Jibril ya ce to ni ma na zo karshe ban isa in ketare nan ba amma kai da yake dan lele ne Allah ya ce ka tafi shine wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatu idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal laqad ra'a to manzon Allah kenan shine a lokacin da malaika Jibril yake ci gaba da tafiya manzon Allah ya tsallake wannan wajen ya hau sama sai yake bari in waigo Jibril in ƙara mishi bankwana ina waigawa sai naga ya rikida ya koma asalin surar shi na malaika to karo na biyu kenan da Annabi ya ƙara ganin malaika Jibril a surar shi na malaika kun tuna karo na farko shine a ina a kubat barakallahu fiki to shine ai Allah yake mana wala qadara ahu nazlatan ukhra ya ƙara ganin shi a wannan wajen jama'a gane wannan kike shi ko manzon Allah Allah ya kusantar da shi sai ya ce fa kana qaba aw sayyi aw adna ya kusanci Allah dab da dab fa ba wanda ya taba kaiwa wannan matsayi sai manzon Allah wannan shine matsayin Annabi Muhammad sannan daga cikin bayi babu wanda Allah da kanshi yake yi mishi salati sai manzon Allah inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala man ala nabi ya ayyuhan nabina amanu ya isa haka bari mu je matsayin manzon Allah wajen mu'minai kun je wajen matsayin sha wajen Allah ko to wajen mu'minai matsayin manzon Allah shine kin fi kaunan shi fiye da kowa duk duniya jama'an gane wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in mu'mini sai yafi kaunan manzon Allah fiye da kowa duk duniya jama'a ana fahimta ko to wannan kaunan shine muke son mu ji waɗannan alamomi ne suke nuna kaunan manzon Allah to a daidai wannan gaban a gurguje shine zan lissafo mana wasu alamomi guda goma rak wanda duk wanda ya tabbatar da waɗannan alamomin to yana kaunan manzon Allah idan baka tabbatar da waɗannan alamomin ba to ka daina yaudaran kanka ko da kana cewa mu ne ahbabu rasulillahi amma baka da alamomi na wallahi ƙarya kake ko da kana cewa mu ne jundu rasulillahi ba gaskiya bane mu ne ushaku duk ƙarya ne menene waɗannan alamomin amin ya hayya alama na farko malamai suka ce taqdimu muhabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala an-nafsi wal waladi wal mali wal walidi shine maganar da muka karanta yanzu ka ji a zuciyarka manzon Allah shi ka fi kauna fiye da komai, ka fi kaunan manzon Allah fiye da mahaifinka, ka fi kaunan manzon Allah fiye da mahaifiyarka, ka fi kaunan manzon Allah fiye da ƴaƴanka, ka fi kaunan manzon Allah fiye da dukiyarka, kai hatta karan kanka da kanka ka fi manzon Allah, ka fi kaunan manzon Allah fiye da kanka. Shi yasa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Da haka kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu suka samu yardan Allah saboda sun nuna wa Allah irin wannan kaunar. Da haka sahabi ya gwammace duk abin da zai samu manzon Allah to ya kare akan shi, ma damar zai cutar da manzon Allah. Shi yasa suka sadaukar da rayuwarsu saboda manzon Allah. Shi yasa suka fi kaunar manzon Allah fiye da iyayensu. Wata rana Abu Bakr as-Siddiq yana tare da mahaifin shi da ake cewa Abu Quhafa, lokacin bai musulunta ba, ana cikin magana sai ya gaya wa Abu Bakr cewa wai ku da Allah wannan yaron da ya zo kwanan nan kun mai da shi ya fi kowa muhimmanci. Abu Bakr yace ban san san da na dalla mishi mali ba. Annabin ka cewa wannan yaron, yace sai na gaura mishi mali, yace sai na ji mamarin bai isa ba, sai na ciyo kwalan shi, sai na ja shi. Yana Abu Bakr ni yan ubanka fa, yace ko jin shi ma ba na yi. Sai da muka je gaban manzon Allah. Manzon Allah yace to Abu Bakr kai da tsohonka ke, kai da tsohonka ne kuma yau lafiya me ya faru? Yace ya manzon Allah ya faɗi mummunan kalma ne da na ji game da kai, shi ne na dalla mishi mali, sai na ji ma ban haƙura ba, na zo ne yanzu in ka ce in cire wuyan shi in kashe shi. Wannan shi ne sahabban manzon Allah. Shi ne manzon Allah yake to sake shi ni dai ɓata ko eh, to ni na yafe mishi, don haka kai ma ka yafe mishi, ka ji ƙaunar da kake yi. Wannan shi ne manzon Allah. To wannan mahaifinka kenan fa, wake maganar shehinka. Amma wani ƙazami yau zai zo ya ce wai shehin shi ya fi manzon Allah, saboda rashin sanin darajar manzon Allah. Wani ƙazami yau zai iya cewa wai in dai ga shehin shi, in annabi ya zo zai iya taka wuyan annabi, saboda rashin sanin darajar manzon Allah. Kaga wannan kwata-kwatan shi zai da amfani a duniyar nan, Allah ya kyauta. Na biyu, misalan na da yawa amma bari mu tsallaka. Alama ta biyu, da haka kowa ya duba yaya kaunan manzon Allah a zuciyar shi, daga nan zaka gane da gaske kana an yi wato san manzon Allah ko baka san shi. Alama ta biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in kana san ka gane kana kaunan shi, to wannan kaunan da aka ce ko, to ya sa ka rinka mishi biyayya irin wanda ba mushi ke cewa makantar biyayya. Manzon Allah kadai ake yiwa, ba zai yiwu a ce kana kaunan manzon Allah amma kuma kana saba wa manzon Allah ba. Zai yiwu, shine mawaƙi yake cewa laukana hubbuka sadiqa la ta'tahu, idan da gaske kana kaunan manzon Allah ko kana kaunan Allah, to aga kana bin Allah kana bin manzon Allah. A cikin Alkur'ani ne Allah yake qul in kuntum tuhibbuna Allah, yace fashadduni, idan da gaske kuna kaunan Allah to ku yi min biyayya. To jama'a, ya za a yi manzon Allah ya zo ya ce ku yi kaza, mutum ya ki yi amma kuma ya zo yana ta cewa mu ne ahbabu rasulillahi, anya zai yi? A'a, ba zai yi ba, kana yaudaran kanka ne kawai. Manzon Allah ya ce sitiran mumini namiji saman kwaurin shi, izaratul mumin nisfu saqihi ma asfala min alka'abaini min alizar fatin nar. Sai kuma ka zo kana take wando amma kuma kana cewa wallahi ina san manzon Allah, anya wannan ba san manzon Allah kake yi. Manzon Allah, Allah ya ce mishi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhi. To sai wata ta fito da wuyanta tsalo-tsalo kaman godiya, tana ta tika rawa akan titi, tana cewa mu ne masoya manzon Allah, anya wannan da gaske tana son manzon Allah? Ina ƙarya ne. Da haka soyayya yana cikin biyayya da haka indai daga cikin kana kaunan manzon Allah kaga kana bin shi da haka duk inda aka zo ana karanta maganganun manzon Allah kace sam'an wa ta'an jama'a ana fahimta ko sannan kuma waliktida'u bihi fi kulli shay'in ka rinka kwaikwayon manzon Allah a komai sallanka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a ga kana sallah ka saki hannu ba manzon Allah yace sallata da ni da dukkan annabawa hannun dama akan na hagu akan kirji to in kana son manzon Allah ya zaka yi sai ma sai ka kwaikwayi manzon Allah jama'a ana fahimta ko daga cikin kwaikwayon manzon Allah shine a ga kana da gemu manzon Allah yana da gemu yace irifu irifu li'a wa qatt ash-shari halafu al-yahuda wan-nasara ku saki gashin gemu ku jatse ku cika gemu ku jatse gashin baki ku saba wa yahudawa har rane kike aske gemu to yanzu kai ka zo ka haje ki ka aske gemun ka haka haban kana kalli tadai tadai kaman dutsen guga kuma ka ka riko wani katin tarbi zan cewa a'udhu billahi wa ahbabu rasulillah hanya wannan na san manzon Allah daga cikin bane Allah ya sa mu dace abu na uku daga cikin alamomi da yake tabbatar da kaunan manzon Allah na gaskiya shine kasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kaunan manzon Allah to ko da yaushe za a ga yana yawaita yin salati wa manzon Allah shine jissan da aka ce muhammadu rasulullah kaji ahbabu na gaskiya ana fadin sunan manzon Allah to wannan shine alamar kaunan manzon Allah jama'a an gane wannan da kyau ko da haka jissan da za a karanta hadisi ana cewa an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ne kaunan manzon Allah yana ciki wa manzon Allah salati wa alaman kaunan manzon Allah ke alama na nawa kenan sai na hudu ba ka kira me na farko muka ce kana kaunan shi fiye da kowa na biyu ba ittiba'u sunnatihi bin manzon Allah na uku fa yawaita salatin manzon Allah to na hudu shine ta'atuhu fima amara fima akhbara wa jitinabu ma naha anhu da zaran manzon Allah ya umari kai mishi da'a da zaran manzon Allah ya yi hani ka guji wannan abin sannan ka gaskata duk labarin da manzon Allah ya bada manzon Allah ya bamu labarin wuta da aljanna duk wannan labarin mun yi imani manzon Allah ya ce yayi isra'i da mi'raji duk wannan labarin mun yi imani manzon Allah ya bamu labarin abubuwa da dama azabar kabari ni'imar kabari al'ummomin da suka gabata to duk mun yi imani da su na nawa kenan na biyar addifa'u anhu wal ghayrati ala sunnatihi ka rinka bada cikakkiyar kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna kishi akan sunnar manzon Allah da haka zaka iya tabawa da kowa inda zai taba sunnar manzon Allah sannan zaka iya yin fada da kowa inda ba zai nuna kauna ga manzon Allah ba sai na nawa daga cikin alaman kana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qira'atu siratihi wa ma'rifatu shama'ilihi ko da yaushe a rinka karanta tarihin manzon Allah dalili kenan da yasa kuka ga jagororin ummul qura suka shirya wannan muhadara suka ce muhammadu rasulullah kun ga da aka zo sai da muka fara jin tarihin manzon Allah kaga wannan tarihin da muka ji waye bai kayatar da shi ba kowa ya ji dadi kamar a ci gaba ko sai ka da aka ce lokaci yayi ma kuka ce a ci gaba kawai sai gobe ko sai na nawa na bakwai ash-shauqu ila ru'yatihi ka rinka jin shauƙin san ganin manzon Allah shi yasa wata rana su ana dan malik Allah ya kara musu yadda yace nazo na samu manzon Allah nace ya manzon Allah wai ranar tashin alkiyama da ka ba mu labari cewa mutane za su yawa za a tada halittu tun daga na farko har na ƙarshe wai idan na neme ka a ina zan ganka ne dan yadda nake tare da kai a duniya haka nake son zama tare da kai a lahira manzon Allah yace ka neme ni a bakin tafki na ba a bakin alhaw da Allah yace zai yi wa manzon Allah baiwa da shi yace ya manzon Allah in ban ganka a wajen fa yace mu haɗu da kai a bakin sirafi inda za a yi hisabin aikin bayi yace ya manzon Allah nan ma in abu ya rikice fa yake to a kofar aljanna to haka ake son kai ma ka rinka kaunan haduwa da manzon Allah wata rana su manzon Allah za su je aikin haji wani ba kauye sai ya ji labarin ga tawagan manzon Allah tunda ya kama gudu daga kauyen su bai tsaya ba sai da ya zo cikin jama'a sahabbai na kakkare shi suna cewa ina yadda ɗan agaji ke yi din nan ko yana cewa wallahi ba ku isa ba sai na je wajen Annabi Muhammadu nan da nan sai manzo Allah ya ce to ku tsaya ku dakata ku bar shi ya karuso yana zuwa ya rungumi manzo Allah yake yanzu na ji magana ya rasulullah ar-rajul yuhibbu al-qawm wa lamma yalhaq bihi tintini ina kaunanka ina fata Allah ya hada ni da kai yau na ganka wannan agaji zai tare ni billahi lazi bai isa ba sai manzo Allah ya ce kwantar da hankalinka al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama kamar yadda yazo a cikakken lafazin manzo Allah yake matukar kana kauna na gaskiya to kana tare da wanda kake kauna har ranar tashin alkiyama shi yasa jama'a muna kaunan manzo Allah muna fatan Allah ya tayar da mu cikin tawagan manzo Allah kai kaunan manzo Allah da muke yi shi yasa muke alfahari muna cewa kanmu ahlus sunnati rasulillahi dan haka mu duk wani sunnar manzon Allah sai mun yi aiki da shi duk wani sunnar manzon Allah sai mun karantar da shi duk wani sunnar manzon Allah ƴaƴan mu da ɗaliban mu da almajiran mu duk sai sun yi aiki da shi babu wata sunna da za ta yi mana wahalan aiki da shi insha Allah Allah ka sada mu da manzon Allah na nawa kenan sai na takwas daga cikin alamun kana kaunan manzon Allah muhabbatu ali baitihi wa ashabihi kaje kana kaunan mutanen gidan manzon Allah da sahabbansa babu wani wanda yake kaunan manzon Allah da zai kijinin ahlul baiti rasulullahi shi yasa ahlul baiti rasulullahi akwai matan shi akwai ƴaƴan shi akwai jikokin shi akwai su ali ibn abi talib da duk sauran waɗanda manzon Allah ya lissafa su cikin ahlul baiti shi yasa a cikin alqur'ani Allah ya bamu labarin su waye ahlul bait Allah ya ce innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa man ahlul bait to su waye ahlul bait sai ka koma can farko farkon ayoyin Allah ya ce ya nisa annabi lastunka ahadin nisa to za a samu wani ya zo yana zagin matan manzon Allah kuma ya ce yana son manzon Allah wallahi ƙarya ne da haka duk wanda yake zagin matan manzon Allah ko yake cin mutuncin su ko yake ainihin wato batanci gare su irin yadda ƴan Shi'a suke yi to wannan yayi hannun riga da manzon Allah mu da manzon Allah mun yi dama mu da manzon Allah mun yi aljanna to Allah ka tsare mu daga wuta fa ashabul yamini wa ashabul shimali na'udhu billahi min ashabil shimal daka kaunan ahlul baiti rasulullahi alaman kaunan manzon Allah manzon Allah yace in kana kaunata to ka so mutanen gidana zai yi mutum ya zo ya ce yana son ka amma bai san matanka da ƴaƴanka ana yi ƙarya ne Allah ya kauta to kuma a lokaci guda ka ji kana kaunan sahabban manzon Allah gabaki daya da haka su Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Awf da ainihin Sa'd ibn Abi Waqqas
da ainihin Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, Bilal ibn Rabah, Hamza ibn Abdul Muttalib, dukkanin sahabban manzon Allah sai ka ji kana sai. Da haka babu wanda zai ki su face sai ya ki manzon Allah. Babu wanda zai so su face yana son manzon Allah. Shi da kanshi Allah da kansa ya yarda da su. Allah yake was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الله كسن يا مدرك الشمس نحن وكينام نترى حين التعجب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله كرنك نون لدجي جسن دعك عم بتكود سونا من زن الله الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ولا تجهروا له أن تحبط أعمالكم أن شين الكاهدة وزيوا عن نبل لهم شيسا إن أنا كرنتا حديثا من زن الله وأنا سوراريني لكل نمبسيرا كما يأيكي لعبن لأكا كانتا Allah ya sa mu dace. Dan uwa masu albarka alama ta 10 daga cikin alamomin kaunar manzon Allah. Shine ad-da'watu ila sunnatihi. A rinka kiran mutane zuwa ga sunnar manzon Allah. Ko da yaushe a rinka ji kana cewa jama'a wannan abu sunna ce da aka aikata. Ga sunnar manzon Allah. Manzon Allah ya karanta da kaza sunna ne a aikata. To alaman wannan kana kaunan manzon Allah kenan. Idan waɗannan alamomin sun tabbata tare da kai, to kai muhibbi Rasulullah. Amma idan babu waɗannan, ka ji duk cikin alamomin nan, an faɗi mutum ya rinka yawo a titi yana cika baki? Saboda cika baki kowa na iya yi. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu har arne yana iya zuwa kan titi ya ce ni ma masoyin manzon Allah ne. Da gaske masoyin manzon Allah ne shi? A masoyin manzon. Da haka aiki yake tabbatar da kauna. Da haka waɗannan su ne alamomi. Dan uwa masu albarka ya haƙuri. Malam ya riga ya cika ni da takardu. Eh dole in ci barki ni ma. In bana so malam ya kai ni ƙara. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته Allah ya zabe shi ba tare da kowa kowa ba Allah bai tsaga kowa ya zabe ka ce ya cika zamanin da Allah ya zabe ana ba da saka mai da shi lokaci yayi nisa aka wakalla a wannan makarantar mai albarka muna hadda wata littafi wacce ta tsaka ga tani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wujuda al-sirriya nawa ne aminu wa shi ko kokon baka ne anan yanda wannan haɓa a cikin wannan tafiyar da suke kuma lokaci ne yake mana ba tare da ba an ji ko da ga da abin da yake kuma da ya tsaya ba insha Allah ta'ala ina haƙuri da cin ku ne da shi ko kana da da shi ko da kowa ya tsaya kan Allah da ni take ni ina ne ko kokon bara shirya mana dauka a kan ta musamman wannan lokaci da aka samu sabuwa insha Allah ku ce ni ne dauka da kuma ku ga wannan da ni take ni kan samu ne shi hakikanin abadan da aka taka ita a wannan lecture na fara da shi abubuwan da ba su bayi shiga ba
wanda ji mu ga
kuma hukuntar da kusan malam sun san ya an ta ko kabbara an yi ko tambayoyi a kalla guda biyu ni ma ina da guda ɗaya to amma gaskiya za mu jin shi ta su in Allah ya samu zai wani dauka da suka tuna da Allah
insha
Allah kan kuma ajo a kai da imani da kan kuma ku ta hawo su sun fara da Allah
na'am alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في حياتنا توفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله